Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Hukumar zaben Najeriya ta mika shaidar lashe zaben gwamnan Ondo Garotimi Akeredolu na APC. PDP ta ki amincewa da sakamakon. Shugaban hukumar hadarar kasuwanci da Tekwasan Bello na kara karfafa shirin tashoshin tudu.
A yanzu ma haka ana kawo kayan a aje a Kaduna. Tarago kullun zai taso daga Lagos, sannan zaka zo ka biya custom duty da sauransu.
Ranar yaki da sida ta duniya, daraktan hukumar yaki da cutar a Najeriya Dr. Sani Aliyu ya ce cutar ta daina kisa.
In dai zaka sha magani, zaka iya ci gaba da harkokinka. Ba ma wanda zai san kana da cutar. Kamata ai a ce kowa dashi idan kana da cutar ka nemi magani ka sha, ka kace zaka zauna baka san ka sani.
APC ta nada Bolaji Abdullahi a matsayin sakataren labaru. Jama'a na murna don janye karin kudin shiga yanar gizo da hukumar NCC ta yi. Da farko take son yin hakan don karfafa gwiwar karanan kamfanoni. Ga masani yanar gizo Albanin Agege.
Yawancin waɗanda ba su da karfin siyan data sun fi waɗanda suke siyan data din yawa.
Babban hausan sojin kasar Najeriya Lieutenant General Bura ta yi ya ce sojoji na dannawa can cikin dajin Sambisa. A sura da Malika Murar Amurka daga Abuja.
Haka, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Amir na jihar Katsina Najeriya na kungiyar 'yan uwa musulmi Sheikh Yakub Yahya Katsina, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da kuma raba rankanin bulin sabu na majami'ar Anglican Ikra jihar Kaduna Najeriya. Ga Sheikh Yakub Yahya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yadda baka son a tsaga jikinka jini ya fita, so da in an tsaga zaka ji zafi, to kar ka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba, saboda in an tsaga zai ji zafi. Yadda baka so dukiyarka a banka mata wuta ba, to kar ka bari a banka ma dukiyar wani wuta. Yadda ba zaka so a takura ka ba, to kar ka takura wani, saboda shi mutum ne, alaka ka da shi shi mutum ne. Menene yayi mana kunci wanda har za mu rigima da shi? Hasken rana yayi mana kadan ne ballantana mutum yace sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaki wani sannan ya ga hasken rana. Iskan shaka yayi mana kadan ne sai mun yaki wani sannan mu samu iskan shaka. Filin gini yayi mana kadan ne da zuzukan nan fallau inda zaka yi noma kai gini kai abinda sun mana kadan ne da zamu ce sai mun yaki wani sannan mu iya samun gurin zama ko abin nan kasuwanni sun yi kunci ne. Arzikinka wanda Allah ya rubuta maka zaka samu daga tun daga tsirar da ka bar duniya har ka bar duniya. Akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa, ko ni akwai hannun wani a arzikina da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa ƙarshe, wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi. Duk waɗannan in ka duba za ka ga cewa akwai waɗansu mutane waɗanda su ba addini ya dame su ba. Abin da ya dame su shi ne menene za su samu na duniya, ko muƙami ko tarkace. In muƙami ne sai a ce to ai Yarbawa sun fi samun makamai, dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma. Ko kuma a Ibo sun fi samun makamai, dan mai Ibo zai samu makami iri kaza da kaza, shiko dan arewa bai samu. Ko kuma yan arewa su suke da shugaba, shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka. Dan menene zai zama su kadai ke da komai da komai? Haka ba magana addini bane, magana me zan samu ne, magana duniya ce, magana biyan bukata ne. Kuma ta waɗannan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da yahudi ne da wane ne, ba wanda addininsa ya halasta masa ya zubar da jini, ba wanda addininsa ya halasta masa ya kwashe dukiyar al'umma. Amma kuma abin da ke faruwa kenan, musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista, ko kirista ya kashe musulmi, ko kirista ya kashe kirista, ko haka dai gashi nan, ko a haɗa bangarorin biyu su yi ta faɗa. Dan an dubi matsalan Fulani da makiyaya, tarihi za mu koma. Su Fulani misali bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin Fulani da makiyaya ba, ko ba komai a tarihin kasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan Bature. Za mu ga cewa su mazauna wannan yanki na arewa wanda galibinsu Hausawa ne, to su ne kaman masu masaukin baki, su suke da ƙasa, su suke da wurin noma. Su kuma Fulani waɗanda galibinsu ba suna zama wuri ɗaya ba ne, suna yawatawa ne, amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna. Su suka zo mana a nan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman. Saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alheri kuma ana rigima ba, bai fi dace ba. Saboda haka Fulani ya kamata su zama sun ɗauki matsayarsu na manya, su kuma waɗannan a matsayinsu na masu masauki su ya kamata a mutunta juna. Mu da a tunaninmu ba mu taɓa tsammanin ko shedan zai iya hada Fulani da mazauna wannan yanki musamman Hausawa wanda su ne manoma galiban ban taba tsammanin ko shedan zai iya hada su ba saboda an riga an cudanya an zama abu guda manoma da ku da Fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani
shi ma rabaran kanan sabo ya ce mafita ita ce a gudu tare a tsira tare
jama'a assalamu alaikum mai magana rabaran kanan Bulus D Sabo daga Gwada Asabe Kubau local government Ikara Diocese zaman lafiya kamar yadda muka gaje shi da ƴan uwa da kakanni mu ma mu ci gaba da zaman lafiya domin shine abin da zai kawo ginshikin gina ƙasa shine kuma abin da zai kawo ginshikin gina ƴaƴanmu shine zai kawo abin da zai zama abokantaka da ƴaƴan musulmi wannan shine zai ba mu ci gaba mai ma'ana mai amfani iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu domin duk ɗan halal ɗan arziki yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsa suka yi me zai sa mun gode domin irin zaman lafiyar da muka samu a yanzu a cikin fadin Najeriya muna zaman lafiya da juna ana rungumar juna kasuwar mu daya gurin gonaki iyaka da yawa iyaka daya ce to wannan ya kara mana azama kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya dora shugabanci har kullum mu ci gaba da huduba a masallatai a majami'u wa jama'ar mu cewa ayi zaman lafiya ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali al'umma ba za su ci gaba ba kuma ibadan ma ba za ta yi ba don haka ƴan uwana ina kira a gare mu mu karawa kanmu zaman lafiya mu kuma nuna wa ƴaƴan mu na biyu ina kira ga mu kabilu wanda suke kabilu kada mu nuna kabilanci dan mutun na yankin ka ko kuma kai kana wannan kasa a dukkan mutun da Allah ya halitta Allah ne ya halitta shi mu zaman lafiya mu manta da bambancin kabila mu samu zama don ci gaban mu da kuma rayuwar ƴaƴan mu sannan ina kira ga ƴan uwa manoma da Fulani da ku Fulani da manoma ƴan uwan juna ne wanda kuke kullewanmu muna tare a karkara don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so wannan kuma bai kamata ba wanda dabbobin nan da noman da muke yi in dai ba wani yi abin kware akan abin da yake da shi ba nan fa za mu bar shi a kanan duniya to don haka ina kira a gare mu mu yi zaman lafiya kada dan Fulani shi wa manomi gona kada kuma mai gona shi kuma ya nemi tawar dan Fulani hankali akan dabbarsa don akai wannan za a zauna lafiya a jidadin juna sannan ina kira ga gwamnatin tarayya a koma manoma mun gode kamar yadda gwamnati ta ce a tafi ayi noma tana kuma buɗe wurare domin a noma alkama da shinkafa wannan babban alkhairi ne amma kiran da nake a gwamnati shine talakan Najeriya ta ce masa bismillah akan noma shi kuma talaka ya amsa to amsa da ifa noman ba zai cika ba sai in akwai takin zamani a hannunsa ina kira ga mai girma shugaban kasa tare da majalisarsa da kuma majalisar gwamnoni da ta majalisar dattawa da ta wakilai da su yi wa Allah su goyi bayan shugaban kasa wajen wannan niyya da ya sa ta noma domin noma shine babban kashin gadan bayan ci gaban al'umma ɗan uwa mu dubi kasar Malaysia an ce da noman shinkafa ne suka tashi ba da maganar man fetur ba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.